Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Ya mai sauraro babban maraba nake maka da sake saduwa da kai a shiri na yau. Na ba da gaskiya ana cikin koshin lafiya. A matso kusa a yi hidima tare da mu a nan yayin da za mu ji Pastor Shem Danladi ya audu da fili na mu yi ruku. A shirin kuma Pastor Yohana Simon da Pastor Audu su ma suna shirye. Mawakinmu na yau shi ne dan uwa Big Willie daga jihar Kaduna. Ni ne Ishaya Zakaria ina maka marhabin sake saduwa da kai.
Ina maka maraba mai sauraro da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na mu yi ruku'u. Al'adar shirin shine yin addu'o'i game da bukatun da mai sauraro ke turo mana kamar yadda muke samun su a cikin makon. Sunana Pastor Shem Danladi Audu zan gabatar. Daga cikin dimbin sakonnin da mai sauraro yake aiko mana, za mu karanto kaɗan daga ciki. Sannan daga bisani mu yi addu'o'i akan dukkanin sakonni da aka turo mana. Amma kamin nan zan so mu yi bimbini kaɗan daga cikin littafi mai tsarki. A cikin littafin Yohana ta fari Sura 5 aya 4. Maganar Allah tana cewa, wannan ita ce amincewarmu a gabansa, wato in mun roƙi komai bisa ga nufinsa sai ya saurare mu. Allah ya albarkaci kalmarsa. Amin. Muna cikin addu'a. Mun karanta daga cikin kalmarka, ya Ubangiji, ka yi magana da mu a cikinta domin mu samu canji a cikin rayuwarmu. Mun yi roƙon ne da godiya cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. A wasu lokuta mukan yi ta roƙon Allah game da bukatun da muke da su, amma sai mu ga kamar Allah baya jin mu. Wasu ma a lokuta da dama kan yi tunanin cewa Allah na da jinkiri wajen biyan bukata. Amma mai sauraro, asirin a nan shi ne, Allah yakan ba mu abin da ya fi mana alheri ne ga rayuwarmu, a kuma daidai lokacin da ya fi dacewa da mu. Allah cikakken masani ne, ya san abin da zai faru nan gaba a yau, ya fi mu sanin bukatunmu. Mai sauraro, shi ya sa yana da muhimmanci cikin roƙonmu mu roƙa daidai da nufinsa, nan ne kaɗai za mu samu cikakken biyan bukatu daga wurin Allah. Allah shi taimake mu ya kuma sa mana albarka. Amin. Sakon bukatan addu'a mu na farko a yau ya fito ne daga mai sauraro Murna David daga karamar hukumar Ɓogoro cikin jihar Bauchi. Tana bukatan addu'a domin ta iske kanta cikin rashin lafiya, inda ya kai da har an yi mata aiki, amma daga bisani likita ya ce da ita ba za ta iya haihuwa ba. Tana roƙon Allah da ya yi aikin al'ajibi irin wanda ya saba a cikin rayuwarta. Sakon bukatan addu'anmu na biye ya fito ne daga mai sauraronmu ‘yar uwa Alheri Inuwa daga Biyu cikin jihar Borno. Tana roƙon Allah da ya tanada mata miji na gari da za ta aura. ‘Yar uwa Alheri, masu bi za su yi addu'a a kan bukatanki. Sakon bukatar addu'anmu na biye ya fito ne daga ɗan uwa Bobo Mado daga Askira Uba cikin jihar Borno. Yana bukatar masu bi da su taya shi da addu'a domin Allah ya ci gaba da buɗe masa hanya da zai dinga biyan bukatun marayun da suke tare da shi. Bukatar addu'anmu na biye ya fito ne daga mai sauraronmu ɗan uwa Ishaku daga karamar hukumar Biyu cikin jihar Borno. Yana roƙon Allah da ya ci gaba da kare su daga dukan munanan ababen da ke faruwa a wurarensu. Ɗan uwa, mun samu sakon bukatan addu'anka. Sakon bukatan addu'anmu na biye ya fito ne daga ɗan uwa Ezekiel daga jihar Taraba, inda yake bukatan addu'a domin jihar Taraba domin yanayin da suka iske kansu a ciki. Sakon bukatar addu'anmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga ɗan uwa Luka Gideon cikin jihar Kaduna, yana bukatan masu bi da su taya shi da addu'a domin sun daɗe suna bukatan albarkan ‘ya’ya daga wurin Ubangiji. Ɗan uwa Luka, masu bi za su taya ka da addu’a a kan bukatarka. Mai sauraro, yanzu lokaci ya yi da za mu dukufa cikin addu’o’i domin bukatun da kuka aiko mana. Yayin da muna addu’a, ka ba da gaskiyan cewa Allahnmu maji roƙon ‘ya’yansa zai ji mu ya kuma amsa mana dukan bukatunmu daidai da nufinsa. Muna cikin addu’a. Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah na Yakubu, yabo da bangirma da ɗaukaka su kasance a gare ka har abada. Kafin mu ce komai, ya Allah, muna roƙonka da ka gafarta mana dukan zunubanmu, ka tsarkake mu daga dukan rashin adalcinmu. Cikin wannan sa’a muna sunkuye da kawunanmu alaman bangirma da kaskanci a gabanka. Bukatun da ‘ya’yanka maza da mata suka kawo yau a gabanka, muna roƙonka ya Ubangiji da ka ji mu ka amsa mana su. Bari mako mai zuwa ‘ya’yanka su ba da shaidar godiya bisa aikin al’ajibi da ka yi a rayuwansu. Yabo da daraja da girma su tabbata a gare ka har abada, albarku kuma su kasance namu. Mun yi wannan roƙon ne da godiya da cikakken bangaskiyan cewa ka amsa mana, cikin sunan Yesu Kiristi Mai Cetonmu. Amin. Mai sauraro, a nan ne za mu dasa aya cikin shirin namu na yau. Idan Allah ya kai mako na gaba, za mu sake saduwa don addu’a game da bukatunku. Amma kamin nan, ni Pastor Shem Ɗalla da Audu da na gabatar, ina ce da ku mu kasance lafiya.
Kai, ko ka samu labari?
Labari me?
A'a, ba ka sani ba.
Da akwai wata tasha mai yada sakonni domin cetonka.
Aha, ai, mun saba jin irin wannan tashoshin a cikin gari.
To, da ka taka ji.
Wannan tashar ta musamman ce da ke ɗauke da sakonni, wake-wake da shirye-shirye domin gettaka da iyalanka don sauraron zuwan Yesu na biyu.
Adventist World Radio,
muryar bege don kowa.
Idan kana da tambaya a kan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Haskaka, haskaka, halaye musu
san kai sina da sada fasikanci ba ne da kan kun kici ba ne mu da muke haske ko ta uware bari duniya ta ga haske a cikin mu
ga sace sace ko ina ki san kai ko ina rayuwar mu ya bambanta da su mu ne hasken duniya
da warhaka mai sauraro sunana kamar kullum shine Johannes Simon karatun mu na cikin littafin Hagai sura 2 aya 8 karatun maganar Allah na cewa azurfa ta wace zinariya kuma ta wace inji Ubangiji mai runduna zamu yi tadi yau game da kan magana da ke cewa mallaka na gaskiya mallaka na gaskiya za mu yi addu'a. Allah mu da mai ceton mu, ka yi mana gafaran zunuban mu, ka ba mu ikon fahimtar sakon da kake da shi domin mu, cikin sunan Yesu mai ceton mu. Amin. A shekara ta 1997 ina aiki a wani dan kauye, sai wani barawo ya hada baki da waɗansu baraye, sai suka bi bayan wani tsoho suka kwace masa mashin. Lokacin da za su karbi mashin din, sai tsohon ya ce, idan mashin din nan mallaka na ne, ba zan yi asaran shi ba. Bayan kwana biyu, sai ɗaya daga cikin ɓarayin ya dawo da mashin ɗin, ya mika wa tsohon yana kuka, yana ihu, yana ce, baba ga mashin naka. Tsoho ya ce, a'a, wannan mashin ba nawa ba ne, ni mashin na tana cikin ɗaki, ban yi asaran mashin ɗina ba. Sai ɓarawo ya ce, baba, ba kai ne wani ba, ya kira sunan shi, kai ne muka kwace maka mashin a wuri kaza jiya. Dalili kuwa, tsohon dama yana da asiri. Asirin da ya yi shi ne ya sa ɓarayin da suka yi satan nan jikinsu yana ci da wuta, yana kona su, suna cikin raɗaɗi. Sai ɓarawon yana cewa, baba, mashin ɗin nan kai ne mai mallakan shi na gaskiya. Mu na Allah ne, ta wurin halitta da fansa, har kuma da abin da mun mallaka duka, wato wadata ko kuma jikunanmu. Abu ɗaya ne kacal wanda Allah ya bamu, wato ‘yancinmu na yin zaɓe. Amma sai duniya tana gani kamar mu ne muke da komai. Idan mun ci haka kuwa, to saɓanin abin da Allah ne ya ce cewa shi ne mai kowa, shi ne mai komai. Inji littafin Ayuba, Sura 38, aya 4 zuwa 11. Leviticus kuma Sura 25 aya 23 na nuna mana da cewa mu kuma ‘yan haya ne da baki kuma. Ba abin da ke namu banda ‘yanci na zaɓe, mu wakilai ne na Allah kawai. Sai dai waɗansunmu ba wakilai na aminci ba, waɗansunmu kuma wakilai ne na aminci. Amma abin da ake buƙata ga wakili na gari shi ne ya kasance mai aminci. Saboda haka, bari mu sani kamar wakilai, kowa zai ba da lissafin wakilcinsa a gaban Allah. Abin da ya haifar da dangantaka tsakaninmu da Allah shi ne wakilcinmu da mallakar Allah wanda ke cikin hannayenmu. Idan mun yi wakilci mai kyau, zai shirya wuri dominmu a sama. Idan kuma mun zama mungayen wakilai, hakan zai iya hana waɗansu samun albarka na wannan mallakan Allah a hannayenmu. To bari mu sani cewa abinda muka yi da mallakar Allah wanda ke hannunmu, da kuma yadda dangantakarmu take a tsakaninmu da shi, da kuma a tsakaninmu da ikkilisiya, da kuma tsakaninmu da makwabta, idan har bai tafi daidai yadda Allah yake bukata ba a matsayinmu na wakilai, to fa za mu tsaya mu karbi hukunci a gaban Allah. Ko ka san cewa kai ba ka da wata mallaka ta kanka, domin komai namu na Allah ne? Kana shirye don yin aiki mai kyau da mallakar da ke a hannunka? Wato, taimaki gwamruwa, taimaki maraya, ko a makarantansu, ko a koyon sana'a, ko a ikkilisiya, ko mallakar hannunka zufan wani ne? Wato, dai damfara ne kake da abin da kake da shi na abin da wani ya mallaka wanda yana cikin hannunka? Ko kuma kana ci a matsayinka a karkace, wato kana amfani da kujeranka kana cin abin da ba zufanka ba ne? Mai sauraro, kada ka manta, akwai faranan da kowa zai ba da lissafi na wakilcinsa. akwai ranar da kowa zai ba da lissafi na wakilcin yadda ya tafiyas da gidansa, yadda ya tafiyas da matarsa, yadda ya tafiyas da ƴaƴansa, kai hidiman da yayi ma cikin ecclesia zai ba da lissafinsa. Idan kana son Allah ya taimake ka, ka zama wakili na gari don ya shirya ka zuwa sama, me ya kamata ka yi? Ka zama wakili na gari. Idan kana so ka samu gida a cikin gida wanda Allah ke shiryawa a cikin mulkinsa, me ya kamata ka yi? Ka zama wakili na gari. Idan kana ga kamar ba za ka iya ba, idan kana ga kamar karfinka ba zai iya baka wannan ba, to bari ka mike tsaye domin mu roki karfi daga wurin Allah da za ya baka karfi wanda za ka zama wakili na gari domin a rubuta sunanka a cikin littafi na rai, ya kasance an kama maka gida kenan a cikin mulkin Allah. Allahmu wanda ke cikin sama, muna gayyatanka a wannan sa'a, ka ba mai sauraro karfi da za ya zama wakili na gari yayin da kake rabo na gidaje na mulkinka, ya kasance an kama masa nasa gida domin ya yi biyayya da kalmarka. Ubangiji, mun roƙe ka sauran dukkan masu wannan kumamanci wanda ba za a iya zama wakili na gari ba, wanda ya riga ya zama gurɓataccen wakili, a daidai wannan lokaci muna roko a madadinsa, Ubangiji bari ka yi ziyara, Ubangiji bari ka yi tokara, Ubangiji bari ka ba da ƙarfi, ruwanka mai tsarki ya yi jagoranci, da ni da mai sauraro da dukkanmu mu zama magada na cikin mulkinka, cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Akwai wasu idan ka tambaye su, me yasa baka yi kaza ba, zai ce ai na riga na tsufa, ai ni dai kan ba zan iya yin komai yanzu ba, na bar wa ku yara. To, tsufafa bai shafi yawan shekarunka ba, amma ya shafi yadda zuciyarka take ne. Za ka ga akwai wani shekarunsa 70 amma a cikin zuciyarsa shi matashi ne, akwai wani kuma mai shekara 20 amma za ka ga cewa a cikin zuciyarsa ya riga ya tsufa ko domin zuciyar ta riga ta mutu. Duk abin da kake so ka tabuka a rayuwarka baka riga ka makara ba. Idan kana tunanin cewa shekaru sun riga sun zo maka ba za ka iya yin komai ba, to wannan ba daidai bane. Domin masu iya magana sun ce duk lokacin da ka tashi daga barci a wannan lokaci ne gari ya waye maka. To yanzu idan idanunka sun budu ka samu ƙarin fahimta da kuma basira a yadda za ka tafiyar da rayuwarka, to garinka ya waye. Idan ko gari ya waye maka, lalle ka aikata abubuwan da suke na haske, abubuwa da suke na yini kan dare ta yi. Saboda haka wataƙila yau a cikin tunaninka ka riƙa cewa ayya, inda ni matashi ne da nayi kaza koko kaza, ashe ba masu iya magana sun ce gemu baya hana ilimi ba? Idan ka lura yau a wasu jami'o'i koko wasu makarantu za ka gani akwai mutane da suke da shekaru da yawa, shekaru 60 ko 70 ma, suna zuwa makaranta kamar makarantar firamare. To ashe irin waɗannan mutane sun gane cewa babu lokacin da yake a makare musu. Saboda haka kai ma idan da wani abin da ka kudurta a rayuwarka za ka ce ai ya kamata da nayi wannan abin tuntuni, to wannan lokacin da ka fahimci wannan bukata lokaci ne da ya kamata ka yunkura domin yin wannan. Akwai karin maganar da ta ce lokaci mafi cancanta a shuka itace shi ne shekaru 20 da suka wuce, amma lokaci mafi cancanta kuma da ya bi wannan shi ne yanzu. Saboda haka idan kana kuka da da ake shuka mangwaro, ake shuka lemo baka shuka ba, to yau idan gari ya waye ka je ka shuka. Idan kana kukan cewa baka yi wasu abubuwa ba har shekaru sun wuce maka, to gari ya waye maka. Idan Allah ya ba mu rai da lafiya, dama da za ka samu nan gaba, tashi kai wannan abin domin akwai dama a gare ka.
Ina idar da sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga dan uwa Solomon Arubi daga Lekki a Lagos. Muna fata kana tare da mu a cikin shiri na yau. Sai ga sakon gaisuwa zuwa ga dan uwa Yakubu Bawa a cikin shirinmu na yau. Yakubu Bawa daga Mariga a jihar Niger, muna fata kana tare da Adventist World Radio. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. Godiya ta musamman zuwa gare ka da kasancewa tare da mu, da kuma godiya zuwa ga shi Pastor Yohana Simon, Pastor Audu da ya bamu guziri a cikin shiri na yau. Muna cewa mun gode shi Pastor Danladi Shem Audu, muna ce maka Ubangiji ya saka da alkhairi. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ya yi 'yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma duk masu bidan Ubangiji ba za su taɓa rasa kowane abu mai kyau ba. A tana da muhimmancin addu'a da iyali da wayewar gari, da addu'a da iyali